Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da kuma si. Baya ga haka a kodi shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. 10 na safe a nan Washington DC. Yau Asabar 20 ga watan Janairu shekarar 2018 ga kanin labaran duniya.
Yau Asabar an dakatar da wasu ayyukan gwamnati a nan Amurka. An kubutar da yan Amurkan nan da Canada da aka sace domin garkuwa da su a Kaduna, Najeriya. Yau dinnan ne mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence shi da matarsa suke ziyarar wasu kasashe hudu a gabas ta tsakiya.
To kamar yadda kuka ji a kanin labaran, an rufe baki ɗayan ma'aikatan gwamnatin Amurka bayan da majalisar dokoki ta dattawa ta gaza cin ma matsaya kan kasafin kuɗi na wucin gadi.
A tarihin siyasar kasar nan ba a taɓa samun jam'iyya wacce take ita ce da White House, ita ce da Senate, ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba.
Za mu leƙa jihar Lagos, ku ji yadda hukumar custom ta yi nasarar daƙile wani yunkurin fasakorin man fetur zuwa wajen ƙasar. Baya ga haka muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Yau Asabar an dakatar da wasu ayyukan gwamnati a nan Amurka biyo bayan gaza cimma matsaya da aka yi game da kudirin kashe kudin gwamnati da ba yi ba a majalisar dattijan kasan. Umarnin kashe kudi daga baitul malin gwamnati na shekarar ta gabata ya kawo karshe ne a tsakiyar daren jiya agogon nan Amurka. Sai dai an jima da hantsi lokacin nan Amurka a majalisar ta dattijai za ta sake komawa kan teburin muhawara domin amincewa da kudin da gwamnati za ta yi amfani da su na wucin gadi wato daga yanzu har zuwa ranar 8 ga watan gobe. Sai dai sanata na jam'iyyar Democratic, sanata Tammy Baldwin, ya sa kafa ya fatali da wannan kuduri na samar da kudin tafiyar da ayyukan gwamnati gutsun-gutsun. Ya ce wannan yana kawo koma baya na ganin an yi wa Amurkawa ayyukan da suka dace gwamnati ta yi musu. A ranar Juma'a ta gabata ne dai kaɗan daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suka bi sahun takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen sukan wannan kuduri wanda ke buƙatar aƙalla kashi 3 daga cikin 5 na 'yan majalisar kafin kudurin ya samu amincewa. Rashin cimma wannan matsaya ya haifar da muhawara mai zafin gaske tsakanin 'yan majalisar ta dattijai a ciki da wajen majalisar. Sai dai sanarwar da fadar White House ta fitar nan take shine ta bayyana sanatocin jam'iyyar Democrat a matsayin 'yan hana ruwa gudu da ke kokarin kawo wa ayyukan gwamnati cikas domin kawai sun fadi zabe. Fadar White House ce 'yan majalisar sun gummace waɗanda suka shigo Amurka ta barauniyar hanya fiye da asalin Amurkawa. Dazu-dazun nan ne muka samu labari wakilinmu ya aiko cewa 'yan sanda a Najeriya sun sami nasarar kubutar da turawan nan guda hudu 'yan ƙasar Amurka da na Canada da aka sace a kan hanyarsu ta komawa Abuja daga jihar Kaduna. Ga Hassan Maina kai ne da bayani.
Wani babban jami'i a ofishin Sufeta Janar 'yan sandan Najeriya da bai san a ambaci sunansa ya shaida mana cewar a yau rundunar 'yan sandan kasar ta samu nasarar kubutar da turawan na 'yan kasar Amurka da Canada da aka sace su akan hanyar jere zuwa Abuja. Bayanan da na kalato daga headquarters 'yan sandan Najeriya na nuna cewar zaratin 'yan sandan nan da ke karkashin ofishin Sufeta Janar 'yan sandan Najeriya bisa jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari da kuma haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan jihar Kaduna suka gudanar da wannan aiki. Waɗannan turawa dai wato Nate Van Gates da Rachel Kelly 'yan kasar Canada, sai Amurkawa biyu wato John Kellen da kuma Dean Slocum, tuni an mika su ga ofishin jakarancin Amurka da ke nan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun kuma cafke biyu daga cikin masu satar mutanen yayin da suke fafatawa don neman ƙarin waɗanda suka arce. A nan gaba ne dai ake sa ran 'yan sandan Najeriya za su fidda sanarwa a hukumance kan wannan ceto turawa da aka yi a yau. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina kaina, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Hey.
Yau din nan ne mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence shi da matarsa za su yi zango a Masar cikin ziyarar kwanaki hudu da za su kai a kasashen gabas ta tsakiya a cikin kasashen kuwa da Jordan da kuma Isra'ila. Da safiyar yau Asabar dai an ga jirgin na mataimakin shugaban kasa da ake kira Air Force 2 ya sauka a tashar jirgin saman Shannon na kasar Ireland domin ƙara mai wanda har Pence ya gaisa da sojojin Amurka da ke cikin tashar jirgin. Ko baya ga gaisawa da su ya shaida musu cewa ba matsala za mu shawo kan wannan lamari wato yana nufin kulle ayyukan gwamnati da aka yi yana cewa ku dai kuma yadda hankali ga aikin da ke gaban ku. To farko da ma mataimakin shugaban kasar Amurka ya fitar da sanarwa game da wannan kulle harkokin gwamnati a cikin sanarwar yana cewa maimakon ganin an shawo kan matsala amma ƴan jam'iyyar Democrat sai kokari suke kurkuta harkokin tsaron kasa. Sai da wannan ziyara tasa ana sa ran Pence din ya gana da shugaban kasar ta Masar Abdul Fattah el-Sisi da ma wasu manyan jami'an gwamnatin kana daga bisani ya wuce zuwa Amman da Jordan a cikin dare inda nan ne kuma zai gana da sarki Abdullahi na biyu da sarauniya Rania idan gari ya waye wato Lahadi zai wazarce zuwa Isra'ila. Wannan ziyara ita ce ta farko da Pence zai kai a kasashen gabas ta tsakiya bayan da shugaba Trump ya bayyana ainihinsa na amincewa da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin Isra'ila abin da ya kawo wato ya karo da suka daga sassan duniya daban-daban. Amurka ta yi Allah wadare da kulle wasu ƴan jarida da ke aiki a kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa da kuma na Reuters da kasar Saudi da kasar Sudan ta yi lokacin da ƴan jaridan ke daukar rahoton wani zanga-zanga a ranar Juma'a. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana sane da kulle waɗannan ƴan jarida kuma tana biye da lamarin sau da kafa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasashen ƙetare na Amurka Heather Nauert ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa suna Allah wadare da wannan tsare ƴan jarida da kuma harin da aka kai musu babu gaira babu dalili domin kawai suna gudanar da ayyukansu kuma suna bayyana ƴancinsu na ikon faɗin albarkacin baki. Dama dai Amurka ta sha matsawa kasar ta Sudan da ta inganta tabiyoyinta da ke nasaba da faɗin albarkacin bakin jama'a sai kuma duk wani abu da ya shafi ƴancin ɗan adam kuma tabbatar cewa mutanen da aka yi tsare da su an yi musu adalci kana a rike su daidai abin da yadda dokar ƙasa ta Sudan da ma dokar ƙasa ta ƙasa da ƴancin adam suka shata sai kuma a ba su damar ɗaukar lauya da ma ganawa da iyalansu. Zanga-zanga da faɗace-faɗace dai sun ɓarke ne a babban birnin ƙasar ta Sudan wato Khartoum bayan da ƙasar ta shimfiɗa wasu matakan tattalin arziki masu zafin gaske sakamakon umarnin da hukumar ba da lamuni ta duniya ta baiwa ƙasar.
Ladan Ibrahim Ayewa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasu ku suka ji a tashin farko an rufe dukkan ma'aikatan gwamnatin Amurka daga 15 daren jiya Juma'a a gogon Washington DC bayan da majalisar dattawan kasar ta gaza cimma matsaya kan kasafin kuɗi na wucin gadi da za a gudanar da ayyukan gwamnatin. Hakan ya samu asali ne bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin ƴan Republican a majalisar waɗanda ke da rinjaye da fadar shugaban ƙasa a ɓangare guda da kuma ƴan jam'iyyar Democrat da ke adawa a ɓangare ɗaya. Mun zanta da Farfesa Yusuf Alhassan Malami, wato malami na jami'ar jihar Missouri da ke nan Amurka kan abin da ake nufi idan aka ce an rufe ma'aikatan gwamnati da kuma tasirin da hakan zai yi.
Wato duk wani wato ma'aikata ta gwamnati zance daga inda kamar ake kwashe shara zuwa duk wasu manyan ma'aikatan gwamnati ƙanana da manya a takaice an ce an rufe su. Wato duk abin da aka ce shutdown din nan wato komai an rufe shi babu wato wani ma'aikaci da zaka je office kana neman wata takarda ko kuma wani abu na da ka saba yi na harkar yau da kullun na gwamnati wanda zaka samu a bude. Sai dai akan sami kamar zance masu kwashe shara zaka ga cewa ba za su daina ba saboda idan suka bari wato kasar zata kasashen ko wannan garuruwan za su zo su fara wari da sauransu soja da ƴan sanda da ma'aikatan gwamnati na tsaro za ka ga cewa sun ci gaba da zuwa duk da an ce babu ko sisin komo. To amma wannan abu ne wanda ya taɓa faruwa a ƙasar nan da an taɓa samu ma ko zamanin su gaba Barack Obama ina jin 2003 kenan an taɓa irin wannan amma dawo an biya ma'aikata wannan ran kunda suka aiki na baya wanda daga lokacin da aka rufe gwamnati zuwa wannan lokacin ne ga su ƴan jami'ar Republican inda gaskiya su ne da gwamnati
dama ina so in ce maka lura da cewa su suke da gwamnati kuma su suke da rinja a majalisar dokokin Amurka aka yi kasance kai a wannan hali
wato shine gaskiya wato a tarihin siyasar kasar nan ba taba samun jama'iyya wacce take ita ce da White House ita ce da Senate ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba idan aka samu aka san cewa kamar Democrats suke da rinjaye a majalisar TJ ko kuma ta kasa gaba daya amma shugaba Republican ne to irin wannan takan faru saboda jajjaja da akan yi na harkar siyasar Amurka to amma wannan shine na farko idai a tarihin kasar nan da zan ce wato an sami jama'iyya daya wacce take da rinjaye a waɗannan bangarori uku wannan gaskiya ya nuna cewa wato jam'iyyar Republican daga kan shugaba Trump zuwa shugaban Senate Mitch McConnell shugaban na House of Representatives gaskiya suna da aiki a gaba da sauraron rana a kafa
to prof wasu za su yi ta mamaki su ji kamar da rahotanni ke nunawa cewa kudaden gwamnati ne suka kare shi sa aka kai ga rufe ma'aikatan da kuma rashin jituwa da aka samu tsakanin fada shugaban kasa da ƴan majalisa ko kuma da ƴan Democrat kaman me ake nufi kenan idan aka ce kudaden gwamnati sun kare na gudanarwa
eh kudaden gwamnati sun kare na wannan wa'adi ko lokaci da aka ware har izuwa 12 daren jiya nan naku na Washington cewa har zuwa wannan adadi kamar duk lokacin da aka yi budget ana ware kudade na sarrafa aiki harkokin yau da kullun na gwamnati har zuwa wani wa'adi to idan wa'adin nan ya cika ba tare da an sake zaunawa an sake rijijini an sake fito da wasu kudaden ba to saboda haka zaka ga cewa daga wannan sisin kowan nan da ya kare to babu wani sisin kowan da zai kuma shiga in ba an kuma zonawa an kuma yan tattauna an kuma ware wannan kudin da za a sarrafa harkokin yau da kullun na gwamnatin kasar gaba daya ba
wanda haka aka samu gazawa kuma aka kai ga halin da ake ciki na rufe ma'aikatan gwamnatin kenan
eh saboda gaskiya wato ni abinda na fahimta shi shugaban kasa Donald Trump gaskiya bai san inda ya dosa ba bai san me yake so ba
to idan muka aje wannan batu na takaddama a gefe guda a Professor Yusuf Alhassan ya kake ganin kamun ludayin shugaba Trump a yau yake cika shekara daya chip da kama ragaman mulkin kasar nan wani irin ma'auni zaka wato auna yanayin tafiyar da mulkin sa
wato ba taɓa samun shugaban kasa wanda zan ce gaskiya bai fahimci menene mulki ba ballantana kuma mulkin duniya irin wannan wanda Allah ya bashi dan a gaskiya kasan nan wato in ka duba koda da ake cewa waɗanda suka zabi Donald Trump ai yanzu abin da ake cewa rahoton sa ya fito tunda yanzu gashi ya cika shekara guda a mulki menene ya tabisa me yayi tunda ya hau in banda gaskiya wato har gifa kasan nan da yayi wato ya ci mutuncin wannan ya zagi wancan ya kira wannan suna kamar a cikin wannan satin da ya kirawo kasashen Afirka da Haiti ya yi amfani da harshe kakkausa na rashin kyautatawa ko rashin mutunya so gaskiya wannan wato ya jawo wa kasan nan wato wani matsayinta a duniya wato ya ruguje zance a gaskiya ni aida nake kallon abin darajar America ta ragu da fatan cewa watakila Allah ya fahimtar da shi watakila ko ya canza ya dawo hanyoyi waɗanda suke ba ma kawai mu nan ƙasar ba duniya gaba ɗaya za su furin ciki da shi
Farfesa Yusuf Alhassan kenan malami a jami'ar jihar Missouri dake nan Amurka to a Najeriya kuwa hukumar custom ce ta daƙile wani yunkurin fasa ƙorin man fetur yayin da har yanzu ƙasar ke farfadowa daga wani mawuyacin matsalar karancin man fetur da ta fuskanta a baya daga Lagos ga Babangida Jibril da ƙarin bayani
Hukumar Kwastan da ke kula da kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin ta kan iyakokin Seme ta kame jakuran man fetur kimanin 2,200 a jiya makare da man fetur da ake shirin fasakorin su zuwa kasar Jamhuriyar Benin a hira ta wayar tarho da shugaban hukumar mai kula da kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin Alhaji Muhammad Ali ya ce hukumar tana iya bakin kokarinta na ganin an dakile kokarin yan sumoga wajen fita da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki ciki ko kuma wajen Najeriya kamar da ya auku a jiya inda suka kama waɗannan jarkoki mai cin lita 25 na man fetur zuwa Jamhuriyar Benin
wannan ma idan suka zo da shi sai su kaya gidajen su to idan dai yayi sai su zuba shi a jarka su tsallaka shi to da muka ji wannan mu kuma sai muka dauki matakan tsaro muka bi su a hankali hankali su ba zaton ba mu san da wannan magana ba ba mu ji ba sai muka bari mu kai musu ilimin bakarar ginin sai da suka hada suka komai kaje suka bi can bakin teku za su daga kuma muka fara aiki to anan dai mun sa'a da biyu mun nasara kamo jarka 2,200
to sai dai shugaban rundunar ta Kwastan Shiyar Sheme Alhaji Muhammad Ali ya ce a lokacin wannan samame jami'ansa ba su samu nasarar kama yan fasakorin ba domin kuwa sun ranta a nakare sai dai ya ce rundunar ta samu haɗin kai daga rundunar sojin Najeriya da ke badagiri na samun horo da kuma kayan aiki domin ci gaba da aikin kare Najeriya daga yan sumoga a wannan sabuwar shekara
zalali ko kuma nauyi amma din na zan nuna ba sani ba sako da farko kuma matakai na farko da sai an gyara mani kuma na kira malam mana mai gani har ji wannan wata na'ura mai duk abin da ka shiga da shi za ta nuna misali a ce yanzu ka duka container ko ka duka trailer da kaya a ce kayan gini ne sai ka duka buhun shinkafa kai ka saki yana tabbatar maka lokacin da ka shiga wannan na'ura sai ta nuna mana wannan buhun shinkafa da kai kuma za mu sauke shi da dai ke nan na biyu da ji na san shugaban sojoji mun tattauna da shi ta bani sojoji suna koya mu mutanen mu yadda za a yi rikabin dukoki yadda za a yi harbi ba tare da an samu ba matsala ba matsala shi ne ba tare da an kashe mutane ba to a takaice yanzu mun yi training na wajen mutum 300
Sandar Kwastan a Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin Najeriya da yanzu haka suke taka rawar gani wajen rage fasakori da samun kuɗaɗen shiga ga gwamnati inda a bara hukumar ta tara zanzurutun kuɗi fiye da naira tiriliyan ɗaya wanda shine karon farko da aka samu wannan kuɗi a hukumar ta Kwastan tun bayan kafata Baban Yeji Brun murai Amurka daga Lagos.
To agogo a nan Washington DC na shi a karfe 10 na safe ne da minti kusan 18 hudu ne makinan da minti 18 a can birnin na Lagos da Yamai da Yaounde da kuma Njamena na Chadi. Kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishir Lawal na goma da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Aishiru kan maita. Idan masu tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taba yi wani lokaci can baya.
To alhamdulillahi rumaita dai kamar yadda Bahaushe ya dauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye wanda wasu mutane suka kebu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kadai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya dauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana yayi ta rashin lafiya a rasa gano me ke damun sa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a kungiyoyi na asirrai ta yadda ake amfani da kananan yara ko ayi amfani da mata ko ayi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar bada minti ko chocolate da dai makamantansu to duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne
yawa to shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci
to addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake ba su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ta dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba dan haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wanda in ya gani bai yi addu'an kware ba abin zai iya cutuwa dan haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka maida abin tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu kungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayin Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne Bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu ko su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkansu gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya dauka cewa mayen bai sai kashe shi Allah bane kashe shi da wannan sai kaji Allah ya kawo shi sauki kuma mayin wato za su yi wani tasiri ba a duba da filin namu da tace ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayin Allah sun tafi wani kauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar tamayu da ake fadi to yara ne matasa suna hangin wannan wutar da suka yi to shi wannan mai wutar sai yana jin su tarbakin yana watsewa yana jin wannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karai ba ba su tsorata ba sai su ma suka yiwo kansu suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun kira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufi in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya dada shi dan haka koda akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shike kashi shike rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi dan cutar da wasu bayin Allah har ma su salanta da rayuwarsu
yanzu sai kuma ansar tambayar ID Kallamu kan ajami ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wanda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda babu larabe ba sannu a hankali ta samu fadadaddiyar ma'ana ta abinda ba cikakken larabci ko ba larabe ba dan haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka musamman ma Hausa da Swahili sai aka sa mu irin wannan tsarin rubutu suna ajami wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islama kasashen Afirka hasali ma tun a farkon karni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa to sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai daya wannan matsala ta rashin ka'idar bai daya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar turawan mulkin mallaka lokacin da su turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan nasara wanda kuma ake kira haruffan latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya
to mana Allah yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email Salam VOA Hausa harin da 'yan ta'addan Boko Haram suka kai a yankin Madagali wanda ya sanadiyar asarar rayukan jama'a da dama wani abin takaici ne don haka muke kira ga hukumomi ya kamata a ƙara faɗaɗa jami'an tsaro a wannan yanki don daƙile hare-haren 'yan Boko Haram da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai sai saƙon Sade Sa'idu Daura kenan sai kuma na Abdulrahman Aliyu Balkore da Abubakar Kawgir waɗanda suka ce shugaban Amurka Donald Trump muna cewa ka cika shekara ɗaya akan karagar mulki Tanzu kuma sai labarai a takeice.
Cibiyar yaki da kakkaɓe cutar kurkunu a Afirka na tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ce an fara hango nasarar kakkaɓe cutar ta kurkunu a nahiyar Afirka gaba ɗaya. Cibiyar da ke rabban ofishinta a nan Amurka wadda ke sahun gaba na ganin an kakkaɓe wannan cutar. Ta ce yanzu ana da matsaloli 30 ne na wannan cutar da ke wasu wurare a kasashen Chad da Habasha a shekarar ta gabata kuma kowace tana da 15-15 misali
tuba da Allah a gaida kai ladan masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma anjima za mu sake dawo Allah da bar mu yi amfani da wannan dama mu taya takwaran aikin mu Umar Shehu Elleman ta aziyar suwar dan uwansa sarkin Elleman Khalifa Sheikh Muhammad Maki Samba da fatan Allah ya ji kansa yanzu a madadin Shiladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma injiniyan mu Al Santos Mahmud Lalu ke cewa mutara anjima a shirin mu na dare in Allah ya kai mu assalamu alaikum